Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu raron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mu ta hanyar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Lalo wa makanin labarai.
To Sarfilu, bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump yanzu batun wato babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayin da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikin ta dattawa. Sannan wani babban kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan yazo sauraron karar tsige shugaba Trump din a wata mai zuwa a majalisar ta dattawa. Za kuma ku ji dalilin da yasa Saudiya ta kaurace wani taron kasashen musulmi da Malaysia ke jagoranta.
To kanan labaran kenan aka ji. Kamar yadda aka ji a kanan labarai jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump, to ko menene mataki na gaba?
Ana jira a gashin za su mika wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a.
Haka kuma za ku ji matan jam'iyyun siyasa da na kungiyoyin fararen hula da addini sun yi taron addu'o'in zaman lafiya.
Mata ne kowa da kowa, da 'yan siyasa, da mu 'yan waran sunna, da mata malumai, da 'yan ƙasa, da 'yan sindika, kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna bakin cikinmu bisan wannan abu da aka ma so shawamu.
Sai kuma mamacin shirin lafiya war jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana da wani al'asariya da kuma wasu ra'ayi da kuma wasu raru kuke aiko mana ta email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa a halin da ake ciki, babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayin da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikin ta ta dattawa. Mataki na gaba da kundin tsarin Amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ta mika batun ga zaren majalisar dattawa a matsayin ƙara, inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na tsige shugaban. Sai dai ana ganin abu ne mai wuya majalisar ta dattawa ta tsige shugaba Trump. Lura da cewa 'yan Republican ne ke da rinjaye kamar yadda masu fashin baki a fannin siyasar Amurka irin su Larry Sabato na jami'ar Virginia ke cewa a wannan hira da ya yi da muryar Amurka ta kafar sadarwar Skype.
The Republicans were never going to expel Trump, but it's a warning to President Trump, whether he serves one more year as president or five more years as president.
Yace Republican ba za su taba tsige shugaba Trump ba, amma dai wannan abu da ya faru zai zama mai gargadi cikin shekara daya ko biyar da zai yi a nan gaba. Ko da yake shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa. Kafin da majalisar dattawa ta himmatu kan duba wannan batu, sai shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta mika tuhume-tuhumen biyu da aka tsige shugaban a kansu. Wato na farko yin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa, sai kuma janyo tsaiko ko cikas a binciken da majalisar dokokin Amurka ta yi. To daga nan da batun tsige shugaban, wani kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan yazo sauraron karar tsige shugaba Trump din a wata mai zuwa. Wannan shine karo na uku da Amurka za ta tunkari batun tsige shugaban kasa a tarihin kasar, yayin da majalisar dattawan za ta dora hujjojin da aka yi amfani da su wajen tsige shugaba Trump akan mizani, daga nan kuma sai ta yanke hukunci. A matsayinsa na shugaban kotun kolin Amurka, alkali Robert, wanda 'yan Republican suka zabe shi, ya sha fadin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya, abinda za su sa a gaba kawai shine kare mutuncin ta. Dewa dai da ganin babban kalubalen da ke gaban alkali Robert shine yadda zai tsame kansa daga arwar 'yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa da zai zauna a yi alkalanci idan mutum ya je gaban majalisar a wata mai zuwa. A yau Alhamis an rantsar da Abdulkadir Tabbuni a matsayin sabon shugaban Algeria bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata. Zaben da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin wanda aka gudanar da shi domin masu rike da mudafin iko su ci gaba da zama akan karagar mulki. Tabbuni wanda tsohon Prime Minister ne ya lashe kashi 58 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka hada. Sai dai masu zanga-zangar neman a samar da sauyi a fannin siyasar ƙasar, waɗanda suka kwashe watanni 10 suna fafutuka sun kauracewa zaben. Waɗannan jerin zanga-zanga ne suka kai ga haɓarar da gwamnatin Abdulaziz Bouteflika a watan Afrilu. Amma duk da haka zaben shugaban ƙasar masu fafutuka ba su sauya akalarsu ba. Shi dai sabon shugaban na Algeria ya yi yunkurin jan hankalin masu zanga-zangar, inda ya musa alƙawarin cewa zai yi yaƙi da cin hanci da rashawa a duk faɗin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Philippines ta samu wasu fitattun 'yan siyasa waɗanda 'yan gida ɗaya ne da laifin aikata kisan kiyashi da aka yi akan wasu mutane 59 a shekarar 2009, ciki har da wasu ma'aikatan yaɗa labarai 32. Kotun wacce ta yi zamanta a Manila babban birnin ƙasar ta Philippines ta yankewa Andal Ampatuan Junior da wasu 'yan uwansa hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsu. Wannan shari'a ta haɗo har da wasu ɗaruruwan mutane da ake zargin na da hannu a kisan kiyashin, waɗanda aka yanke musu hukuncin mai sassauci yayin da aka wanke waɗansu daga cikinsu. Kisan kiyashin ya auku ne a lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare wata tawagar 'yan uwan wani ɗan siyasa a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa miƙa fom ɗin tsayawa takararsa da ya cika domin neman muƙamin gwamna a wani lardi da ke ƙasar ta Philippines. Ƙasar Saudiya ta kasance ɗaya daga cikin wasu ƙasashen da suka ƙaurace wani taron kwanaki huɗu da aka shirya za a yi a Kuala Lumpur domin duba ƙalubalen da duniyar musulunci ke fuskanta. Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ne ya shirya taron, inda ake sa ran a tattauna kan batutuwa kamar na halin da musulmi 'yan Uyghur ke ciki a lardin Xinjiang da ke China. Ana zargin hukumomin China da tsare miliyoyin 'yan ƙabilar ta Uyghur waɗanda musulmi ne a wasu sansanoni da ba da son ransu ba. Zargin da China ke musantawa. Ita dai Saudiya ta ƙauracewa zaman ne saboda a cewarta taron na gudana ne ba tare da yawun ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ba, wacce ke da headquarter a Jidda. A jiya Laraba ƙungiyar ta OIC ta fitar da wata sanarwa inda ta ce irin waɗannan taruka na kasar ayyukanta da na musulunci. An dai tsara Prime Minister Pakistan Imran Khan zai halarci taron, amma ya janye bayan da Saudiya ta tursasa shi da ya kada ya je zaben wato taron. Kamar da rahotanni suka bayyana, sai dai kasashe irin su Iran, Turkiya, Qatar waɗanda ba kasafai suke ɗasawa da Saudiya ba na halartar wannan taro.
Muhammad Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya jiya Laraba ne majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a ta kuma amince da tsige shugaban ƙasa Donald Trump. Bisa ka'idar dokar ƙasar, majalisar dattawa za ta gudanar da shari'a tsakanin majalisar wakilan da shi shugaban ƙasar. Domin ƙarin bayani kan wannan batu, abokin aiki mu Madina Ahir Mai Shanu ta tattauna da Malam Hassan Salauji Biya mai fashin baki kan harkokin siyasa a Amurka.
To Madina, yanzu an sa ido ga shugabar majalisar wakilai wato Nancy Pelosi a gami za ta yi ita da makarrabanta. Ana jira a gashin za su miƙa wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a, wato shine mataki na gaba, ko kuma za ta riƙe wa'annan tuhume-tuhume ta maki aika su, kuma ta buƙaci cewa ma sai ta ga shirin da aka yi na shari'a a can majalisar dattawan, ta ga cewa abu ne wato wanda za a yi masu adalci, wato za a kira wakilai su zo su ba da shaidu, su ba da bahasi da sauransu, koko za a yi watsi da ƙarin ne ba tare da an yi wata shari'a ba.
To Malam Hassan, masana dai na ci gaba da ganin cewa akwai alamun ita kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta jinkirta miƙa takardun tsige shi shugaba Trump zuwa majalisar dattawa. Shin idan hakan ya faru, me hakan yake nufi?
To abinda yake nufi dai in ta faɗa haka shine bata yadda da tsarin da aka yi ba a can. Kamar yanzu kai ne a ce ka je kotu, idan ka je kotun kuma ka san ba za a yi maka adalci ba, so sai ka ga ba wani amfanin zuwa kotun. To abinda yake faruwa kenan, tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai aiki da fadar White House.
Wato zai goya ma Trump baya kenan.
Zai goya ma Trump baya, ba zai kira wasu shaidu ba, kawai za a yi wace da wannan.
To Malam Hassan, hakan na nufin kenan, yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne, ba zai bi ka'ida ba?
Abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan, ba zai bi ka'ida yadda aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa, shine a zo a shiga kotu kenan, a kira shaidu daga kowane ɓangare, da ɓangaren shugaban ƙasa da suma ɓangaren da Democrats suma su kira nasu shaidun, a zo su ba da bahasi yadda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada ƙuri'ar ƙarshe kenan ta sanatoci wadda za ta yanke hukuncin ko za a tsige shugaba Trump a matakin Senate, wanda shi ne matakin ƙarshe wanda zai ba kujerarsa kuma ba za a tsige shi ba.
To ganin cewa shi shugaban majalisar dattawan ya ce shi zai goya ma shugaba Trump baya, to sauran 'yan majalisar kana ganin cewa su ma za su goya ma Trump ɗin baya ne ko kuma za su yi adawa da hakan?
To kin san an rabu kashi biyu, dama su 'yan Democrats a cikin majalisar ai ba sa goyon bayan shugaban kasa, sannan su kuma 'yan Republican suna goyon bayan shugaban kasa kusan a ce lahirinsu, tunda har yanzu maganar da muke babu ɗaya daga cikin sanatoci na Republican da ya fito ya ce zai goyi bayan wannan tsigewa. Har yanzu dai abin nan ne wanda ake cewa sai a gani, an sa ido ana ganin me zai faru, amma drama za ta koma Senate kenan. Da ka'ida haka kuma in ta ga dama yanzu in dai bata mika wa'annan tuhume-tuhumen ba, to za fa iya ba za a taba iya wannan shari'a ba, saboda a doka dole sai an ɗauki wannan articles of impeachment da ake ce musu an kai su majalisar dattawa, sannan za a iya yin shari'a.
To tattaunawar abokiyar aikin mu kenan Madina Dahir Mai Shanu da Malam Hassan Sallauji biyan fashin baki kan harkokin siyasar Amurka. To daga nan Amurka sai jamhuriyar Nijar, inda matan jam'iyyun siyasar na kungiyoyin fararen hula da na addinai suka gudanar taron addu'o'in zaman lafiya bayan da a makon jiya 'yan ta'adda suka hallaka gwamman sojojin kasar a barikin Inates kan iyakar Nijar da Mali. Wakilin muryar Amurka Ayemi Sulumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗakin taro na Akademi da Zarmar Siyo da ke birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda mata kimanin 1,500 suka hallara domin yi wa jami'an tsaron Nijar addu'o'i a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. Kungiyoyin fararen hula da na addinai da jam'iyyun siyasa ne suka shirya wannan haɗuwa, wacce a ɗaya ɓangare ke hangen ƙarfafawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa. Hajiya Fatima Kako ta ƙungiyar matan Kungafen na daga cikin shika-shikan wannan gunkuri.
Mata ne kowa da kowa, da 'yan siyasa da mu 'yan waran sulla da mata malumai da 'yan ƙasa da 'yan sandika, kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna baƙin cikinmu bisa wannan abu da aka maso shawanmu. Yau mazanmu, ɗiyanmu, ƙannanmu da ke wajen daga musu addu'a, Ubangiji Allah ya kare su da mugu, Allah ya kare su, Allah ya tsare su, Allah ya kiyaye su, Allah ya kiyaye ƙasarmu. Yau in ka ga mugu ka ga inda yake, ka ga masoshi, ka ga maikwanta, in ka ga bako a cikin unguwa da fayar da shi ba ya kamata ka gaye shi, in ka ga ana abun da ba na kware ba an gwada musu hanyoyi mahi yawa wanda za su je su yi wannan sanarwa.
Mata daga ɓangarorin siyasa daban-daban sun halarci wannan zama da nufin gwada wa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkan 'yan ƙasa, kamar yadda za a ji daga bakin Madam Betty Aishatu Habibu Umani ta ɓangaren masu mulki.
Mun yi baƙin ciki sosai kuma muna kuka kuma za mu tallafa ma iyalinsu, tunda ciyo na kowa ne. Kenan mun hito mu ba da goyon baya mu ce yanzu ne ma za mu tarma zannuwanmu mu kama ma ƙasarmu. Muna tsaye duk abin da ƙasa ta ce za a yi na a taimaka a samu maye-mayen ma kuɗaɗe a yi, muna tsaye mu ba da abin da duk mun ka iya yi na mu taimake a ciwo fuskar wannan.
Hajiya, babu siyasa a cikin wannan al'amari.
Ɗan ta'adda eski ya san kai ɗan tarayya na koko kai ɗan kishin ƙasa ko wani abu. Babu siyasa. siyasa ko guda. Kun saurari duka mata na ko ina ne sun ka zo sun kai magana. Ba a sa siyasa ciki ba. Abin ne ya zamanto na ƙasa na mu hada hankulanmu mu yaƙi.
Yanzu haka shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aike wa shugaba Isu Muhammadu sakonnin ta'aziyya yayin da aka sanar cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci wannan ƙasa a ranar Lahadin da ke tafe domin jajantawa jama'a a game da wannan babban rashi. Duk kuwa da cewa wasu ƴan nishar na zargin Faransa da hannu a kashe-kashen da ake fuskanta a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gida Sule Mumuni Barma, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a goma muke cewa karfe 10:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Ganin cewa mun fara shiga yanayi na sanyi, muka ga ya dace mu yi magana akan irin cututtukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Tare da ni a cikin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masarara mu, barka da wannan lokaci.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu?
Mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo, saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da ura da sauransu, cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system, wato abin da ya shafi numfashi da sauransu. Wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu su ma yakan karu matuka. Sannan saboda kasancewar sanyin ne, zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna, yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita. Abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation, waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci.
Kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga, musamman mai asma ko kuma mai allergy ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi, ta yaya ya kamata ya kula da kansa?
Abin na farko shi ne, idan ya kasance kana kan magani, ya kamata kar kai wasa da magani, saboda magunguna na kowanda magani ne na kariya, abinda ake cewa rigakafi. Kada a yi wasa da shi. Akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo, misali za a yi amfani da shi, kamar masu asma kenan da allergy. Akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask, ya za mu kira mask kenan, abinda ake rufe hanci da shi. Za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci, saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin. Sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri, akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka, kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau. Saboda kada bukatar ya kasance, kada a ce za a rufe daki rub a kunna wuta, a bude ya kasance iska tana shiga tana fita. In ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin, maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu. Akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo, saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta, da bukatar a kula sosai matuka, musamman idan gida da yara, saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada. So wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki, da bukatar a sa ido matuka. Sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da ba su ba, da bukatar su yi musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara.
Kamar alluran rigakafin me kenan?
To kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine. Akwai wannan kwaya cutar pneumococcal da ake kare ta, tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu. To kenan yaron dai kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba, to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu.
Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci, ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu?
To kamar yadda ne bayani, da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga, wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna, da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki, zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai. To amma gara a daure a haka din, saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso. Duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka.
To likita, musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga, ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara, idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi?
Abin na farko shine a je asibiti, musamman waɗanda suke da cutar alaji dinnan da kuma asma, saboda cuta ce da yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala. Amma in aka je aka dau matakin da ya kamata, kaga ya wadatar, akan samu karuwar mura. Idan muran nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus, to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma, kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare, kenan saurin yada cutar zai karu. Kenan idan mura nan ba ta alaji bace, ta waccan kwayoyin cuta ne, to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask, ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su, saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta, kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma.
Cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi, mutane ba sa wanka, to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne?
Rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa da wata cuta ba, illa iyaka a dauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba, saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam, saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga daukar cututtuka. Idan yayi sanyi da yawa, to a dumama shi yafi sauki.
To likita, akwai allurai da ake kira flu vaccines, wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura. Wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba, shin ba a yi ne ko kuma yaya?
Matsala babba ce game da flu vaccine din nan, wato nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura din, wato viruses, sun kai miliyoyi. Sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala, sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma. Kin ga kenan, abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba, daya kenan. Na biyu, suna da tsada. Matukar gwamnati bata dauki wannan a matsayin matsala ba, kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan, ba za a zuba kudade a kawo su. Sannan kuma ba lallai in an kawo su din ba su kare mu, saboda wala Allah yanayin a turanci abinda ake cewa serotypes, wato kabilun, in zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses din da suke nan din, suna iya bambanta matuka da na can wurin. To kenan kin ga sai zama in ka dauko na wata kasa ka kawo nan, ba lallai su mana amfani ba, sannan kuma gashi kudi ne da za a kashe matuka. To shi yasa ba a faye yin su anan din ba, ba wai dan ba mu bukatar su ba, amma saboda bambancin irin kabilun su kwayoyin cutar da suke iya kawowa. Kamar misali, wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu, zaki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi magana wannan mura ba nayi wannan. To dalili shine mutane daga bangarorin duniya daban suna zuwa, kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa murar nan a can. Shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita, amma kai da baka da ita, in ka dauka sai ta wahal da kai. To wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan koda yaushe ba nan.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu akan waɗannan cututtuka ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
to madalla sai a kasance da shirin yau da gobe inda za a ci gaba da tattauna kan wannan batu na yanayin sanyi a gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su kuke aika mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Nigeria. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. To shugaba Donald Trump na Amerika duk abinda ya samu shamuwa watan bakwai ne ya jayo mata shi. Dan haka tunda ɗan majalisar wakilan Amerika su 230 suka amince da tsige ka ya kamata ka jefar da kallon mangoro kawai ka futa da guda ganin cewa Amerikawa sun gama dawowa daga rakiyarka. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar jama'a yace hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku ƙara ƙaimi sosai wajen ganin kun daƙile masu satar mutane suna yin garkuwa da su da zimmar sai an ba su kuɗin fansa duba da yadda suke ci gaba da sace mutane a sassan arewacin Najeriya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Ramakera yace salam biyu Hausa yace a yau muna kira ga masu ruwa da tsaki a bangaren jam'iyyar APC da su dauki matakin sasanta gwamnatin jihar Edo da Adam Shomole domin ganin an kawo ƙarshen wannan danbarwar da ke faruwa tsakanin su. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Kadura da Gaga ɗan Fulani Warji dake jihar Bauchi yace salam biye Hausa. Da Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da masu hannu da shuni ya kamata su taimaka waɗannan ƴan gudun hijira dake zanga-zanga a Gadas. Domin duk wanda ya taimaki wani to shi ma fa Allah zai taimake shi. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau yace salam ya Hausa hakika yunkurin kashe kuɗi har naira biliyan 37 da ƴan majalisu ke shirin yi hakan san bai dace ba duba da halin da talakawan da suke wakilta ke ciki na rashin ruwan sha da wuta da dai sauransu don haka mu dai ba ma goyen bayan wannan yunkuri Hausawa na cewa kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Babagan Alhaji Nushiya Washakal daga jihar Yobe ya ce hakika mu ma muna goyen bayan amincewar da majalisar dokokin Amurka ta yi na gurfanar da shugaba Amurka Donald Trump domin tsige shi duba da yadda shugaba Trump ya zama wa al'ummar duniya tamkar karfan kafa
to madalla a gaida Abdulaziz da karanto ra'ayin masu raro to kafin mu kai ga karshen shirin galalu ya da mana takaitattun labaran duniya
Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa a halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayin da majalisar ta wakile ta cimma ga takwarar aikinta ta dattawa mataki na gaba da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakile ta tsige shugaban ƙasa shine ta mika batun ga zuwan majalisar dattawa a matsayin ƙara inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta dauka na tsige shugaban Wani kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert J. fuskanta shine na kare mutuncin kotu idan yazo sauraron karar tsige shugaba Trump a wata mai zuwa wannan shine karo na uku da Amurka za ta tunkari batun tsige shugaban kasa a tarihin kasar yayin da majalisar dattawa za ta dora hujjojin da aka yi amfani da su wajen tsige shugaban na Amurka wato akan mizani daga nan kuma sai ta yanke hukunci a matsayin sa na shugaban kotun kolin Amurka alkali Robert wanda ƴan Republican suka zabe shi Ya sha fadin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya abinda za su sa a gaba kawai shine mutuncin kotun. A yau Alhamis an rantsar da Abdulkadir Tabbuna a matsayin sabon shugaban Algeria bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata. Zaben da masu zanga-zanga suka kutanta a matsayin wanda aka da gudanar da shi domin su kare matakan wato madafun iko su ci gaba da zama kan karagar mulki.
To masu sauraron mu anan muke karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izar da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umari da ma injiniyan mu na yau Justin wanda dai da ta mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa kada ku kashe rediyonku domin Amina da Aisha na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.